Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya da wannan yammacin Talata 26 ga watan Janairu. Halima Jimarauce ke gabatar muku da shirin yau da gobe shirin matasa kai tsaye akan mitoci 25 da 22.16. Da kuma ta internet a voahausa.com a jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Yau shirin yau da gobe ya maida hankali akan matsalar karancin wuraren kwana a jami'o'i da kuma manyan makarantun Najeriya. Saboda haka muna tare da tattaunawar da Yusuf Aliyu Harandaye da wasu ɗaliban jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. Za ku ji ƙarashin tattaunawarmu da Aliyu Ahmed Aliyu a hilin matasa masu basira. Akwai kuma amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa. Ku ji halin da ake ciki a jami'o'i da kuma manyan makarantun Najeriya musamman ma a Arewa. To da horko ga hilin matasa masu basira, kuma Aliyu Ahmed Aliyu zai karashe da godiya da jan hankali da kuma faɗakarwa akan mahimmancin ilimi.
Na haske ma na karɓi admission letter ɗina, insha Allah za mu fara lecture. A hostel zan zauna, saboda kin san al'amuran dole sai da hostel ɗin, masu har arziki ne haka suke fa kama off-care haka su kama su da wannan haka. Wanda ba shi da ƙarfi sai dai hostel ɗin. Hostel ɗin ma na ji an ce ya cika, sai dai wani ya yi squatting ɗinka, wani ɗalibi ɗan uwanka bed space haka ya taimaka ma ka kwanta. A tashi dai a je a yi karatu ɗin, tunda shi ne mafi mahimmanci. Gaskiya zan iya cewa na yi sa'ar iyaye sosai, iyayena suna son karatu, saboda ni a gidanmu idan kai fashin makaranta, wallahi ranar ina jin sai a ki baka abinci saboda dalilin nan. Babu laifin da ya fi girma a gidanmu irin fashin makaranta ko kafa da assignment haka. Iyayena sun taso da son karatu kuma sun taimaka mana sosai. Yanzu burina a duniya ban da burin da ya wuce shi ne in biya musu wannan abin da suka yi min daga baya. Shi ya sa wannan ina da initiative ɗin. Insha Allah nan da 'yan shekaru akwai abin da nima nake so in buɗe irin foundation da sunan mahaifina Ahmed Foundation for Charity. Insha Allah wanda zai ringa ɗaukar nauyin karatun marayu haka, marasa ƙarfi, biya wa mutane asibiti, kawai ladan ya je saboda shi, saboda taimaka min da ya ta rayuwa da dalilin da abin da ya sa na zama. Insha Allah akwai wannan dream ɗin a cikin zuciyata, kuma insha Allah sai na cika mafarkina. So gaskiya ne Dr. Sharif yana cikin wanda nake respecting sosai a rayuwata, role model ɗina ne kuma na matasa gaba ɗaya. Gaskiya duk da dai fannin economics da na zaɓa tun ina yaro ne haka kamar ambition ɗina ne, amma da na ga Dr. Sharif shi ma shi ya karanta da irin gudunmawar da yake ba wa matasa ta fannin ƙwato haƙƙi, kullum magana shi kenan a ƙwato haƙƙin wannan an cuci wannan ya fostin a ƙwato haƙƙi. So ni ma sai na ƙara ƙaimin cewa insha Allah ni ma ina so in karanci course ɗin nan, saboda ni ma ko da baya nan wata ran ni ma in zama na biye mai gurbi a rayuwa. Mentor ɗina ne kuma role model ɗina ne. Kuma ni ma insha Allah ta'ala ni ma nan gaba idan Allah ya sa ni ma ko da ban zama wani ba ko na girma, insha Allah ta hanyar nan tashi da na samu admission, ni ma daga yara 1, 2, 3 zuwa 100, 500 insha Allah na yi alƙawarin ni ma sai na sama musu admission ko a wani organization zan yi aiki, saboda ni ma ta hakan Allah ya sa na samu. Duk ilimi ne, kawai ilimi yana nufin shi ne kawai ka samu, ba wai dole sai ka yi karatu mai zurfi ba ko yana yi. Kawai ilimi ne amfani shi ne ka samu ilimin da za ka samu ka taimaki al'ummarka, ka sharing ɗin experience ɗinka a ilmance yadda kowa zai amfana da kai. Ba wai ilimi ya da na addini daban ba, na boko daban, duk ilimi ne inda za a amfana da shi.
mai hakuri yana dafa dutse in mai izan wuta daure bala mun sai da bashi da laifin komai Haruna idda.
To kahin ku ji tattaunawar Yusuf Aliyu Haranda da wasu ɗaliban Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ga amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook cewa ta yaya kuke ganin za a iya magance matsalar ƙarancin guraben kwana a jami'o'in Najeriya.
Yau kan kun ja mana abin da ke addabar ɗalibai a yanzu, Allah shine mai sauƙaƙawa, saƙo daga Usman Ibrahim Kalgo. Yau da gobe a gaskiya mu ɗalibai muna fama da ƙarancin wurin kwana a makarantunmu, inda za ka ga an tusa mutane hiye da goma ɗan ƙanƙanin ɗakin da bai iya ɗauki mutum huɗu ba. Wani abin takaici ma sai ka je ban ɗaki kuna layin yin wanka, sakamakon hakan har wani lokaci mutum yakan iya rasa lectures na wannan lokaci. Muna kira da babbar murya ga gwamnati ta taimaka ta ƙara ɗakunan kwana da ban ɗaki a makarantu ko ɗalibai za su samu sauƙi. Saƙo daga Lawan Alƙali Yusufari. Hakika cunkoso da yawan mutanen da ake samu a jami'o'inmu na Najeriya wanda ke faruwa sanadiyar rashin wadatattun ɗakunan kwanan ɗalibai yana tasiri wajen haihuwar da sace-sace da ƙananan matsalolin zamantakewa. Yana da kyau gwamnati ƙarƙashin hukumar TED Fund su ƙara ƙaimi duk da irin gudunmuwar da muka shaida suna bayarwa ta hannun gine-ginen ɗakunan karatu, su ba da hankalinsu wajen ƙara yawan ɗakunan kwanan ɗalibai. Domin tsarin da ake bi na ƙin baiwa 'yan aji biyu da uku ɗaki san bai yi ba, tunda su ma ɗalibai ne, da fatan gwamnatoci a matakan tarayya da jihohi za su riƙa taimakawa daidai gwargwado. Saƙo daga Usman bin Affan da Maturu, ɗalibi a Jami'ar Maiduguri. Yau da gobe al'amarin ƙarancin wajen kwana a arewacin Najeriya bai taƙaita a jami'o'i ba kawai, hatta kwalejojin ilimi da na kimiyya, inda za ka ga ɗakin mutum huɗu amma mutane 20 suna kwana a ciki kamar dabbobi. Wallahi abin sai addu'a don lalacewar ta kai inda ta kai. Saƙo daga Ibrahim Yakubu Imam. A gaskiya kun yi baiwa ɗaliban jami'a muhimmancin gaske a cikin wannan shiri na yau da gobe don matasa. To mu ma ɗaliban da ke karatu a kwalejojin ilimi ai muna fama da irin wannan matsala ta guraben kwana, musamman a nan kwalejin ilimi ta COE Maru. Domin kusan dukkanin ɗakunan kwanan mu sun yi shekaru 30 da gina su, kuma ba wani gyara da ake musu, ga ƙaranci da ƙazantar da suke da ita. Saƙo daga Abdul Malik Sa'idu mai biredi tashar Bagu Gusau. Yau da gobe ko shakka babu ɗaliban jami'o'i na fama da ƙarancin wuraren kwana, don ni ga nau ne ba jiyau ba, inda za ka ga ɗalibai hiye da goma ƙaramin ɗaki guda suke kwana. Rayuwa cikin ƙunci musamman a jami'o'in gwamnati, inda ɗiyan talakawa ne ke samun damar yin karatu a nan. Hakika ya kamata wannan sabuwar gwamnatin APC mai taken canji da muka samu a Najeriya, daga matakin tarayya zuwa jihohi, su gaggauta magance wannan matsalar ƙarancin wuraren bacci, wato hostel da ɗalibai ke fama da shi a jami'o'inmu, ta hanyar giggina sabbin hostel a cikin jami'o'in da gyara waɗanda ke nan a yanzu, sannan a kamo manyan jami'an gwamnatin da aka ba kuɗaɗen gina hostel a jami'o'i suka cinye kuɗaɗen, wanda hakan ya jefa rayuwar ɗalibai cikin ƙunci. Hakan zai sa duk wanda aka ba kwangilar gina hostel zai yi aikin kamar yadda ya dace kuma ingantacce, don inganta harkar ilimi a ƙasarmu Najeriya, musamman ma yankinmu na Arewa. Da fatan gwamnati za ta ji wannan kira namu, ta kuma share ma ɗaliban jami'o'inmu hawayensu. Saƙo daga Comrade Zakari Y. Adamu Kwantagora, shugaban ƙungiyar A Taimaki Al'umma Club Jihar Naija. Yau da gobe a gaskiya yaranmu na fama da ƙarancin wurin kwana a makarantunsu, inda za ka ga an cusa mutane hiye da goma ɗan ƙanƙanin ɗakin da bai iya ɗauki mutum huɗu ba. Wani abin takaici ma ban ɗakinsu ɗaya ne ga layin yin wanka, sakamakon hakan har wani lokaci mutum zai iya rasa lectures. Muna kira da babbar murya ga gwamnati ta taimaka ta ƙara ɗakunan kwana da ban ɗaki a makarantu domin ɗalibai su samu sauƙi. Saƙo daga Maryam Lawal Sokoto. Tabbas akwai wannan matsalar a ƙasarmu Najeriya, har ma da kudancin ƙasar baki ɗaya, kuma har ila yau ɗalibai maza suna amfani da wannan matsala ta rashin isassun wuraren kwanan ɗalibai mata, suna lallaɓar 'yan matan suna lalata da su a cikin jami'o'in. amma ni a ganina ya kamata gwamnati ta ƙara kuɗin makaranta domin samun ƙarin kuɗaɗen shiga ta yadda za a gina ma ɗalibai mata isassun wuraren kwana a jami'o'i. Yin hakan zai rage yawan lalatar da wasu ɗalibai suke yi da ‘yan mata a cikin jami'o'in. Sako daga Muhammad Sule garin Rijiya ƙaramar hukumar Akko a jihar Gombe. To a gaskiya abin da ya kamata a yi shine gwamnati ta yi gaggawar ɗaukar mataki akan wannan rashin gun kwanan ɗalibai. Sako daga Hamza Aliyu Yana. Ya kamata hukumomin da abin ya shafa su duba tare da magance matsalar. Sako daga Kabir Ibrahim Yarima. A gaskiya wannan matsala ce wadda ta zama ruwan dare a jami'o'in arewacin Najeriya. Mahita shine ya zama dole gwamnatin tarayya ta bada babbar gudunmawa a wajen harkar ilimi a Najeriya. Musamman ma a arewa inda ya hita barbarewa. Sako daga Muttala Babatop a Cida. Kamata yayi kowane ɗalibi ya riƙa zuwa da tantin da zai riƙa kwana a ciki. Sako daga Lamaran Idris. A gaskiya ya kamata ne jami'o'in su ƙara gine-ginen wurin kwanan ɗalibai ko kuma su rinƙa karɓar daidai iyakacin ɗaliban da za su iya nema wa wurin kwana bayan sun samu shiga jami'a. Sako daga Abubakar Yahaya Lakwaja. Shi sha'anin ilimi ba maganar hwatar baki ba ce. Idan har da gaske ake yi sai a dubi kasahin kuɗi mai tsoka a ware a sa a wannan ilimi. Manyan masana'antu su ba da kashi mai tsoka daga ribarsu don ceto ilimi, a sa ido a kan kuɗin. Sako daga Kabir Labo Jibiya. Hanyar magance matsalar ita ce, dole sai masu hannu da shuni sun riƙa kai ‘ya’yansu jami’o’in tare da ba da tasu gagarumar gudunmawa wajen bunƙasa harkar ilimi da kyautata rayuwar ɗalibai a ƙasar nan. Sako daga Injiniya Rabi'u Suleiman Dauran. Yau da gobe, ni ina ganin hanyar da za a iya magance wannan matsalar kaɗai ita ce gwamnati ta haɗa hannu da ƙungiyoyi masu zaman kansu tare da kamfanoni domin su tallafa mata su riƙa gina koda gidajen haya ne a jami'o'in. Sako daga Jabir Ja'afar Faya Masa Malinhwashi. Yau da gobe, yau ha kun sa gilashin hangen nesa kun hango abin da ya daɗe yana ci ma ɗalibai tuwo a ƙwarya. Amma nuna halin ko in kula da masu ruwa da tsaki suka yi akan samar da wadatattun ɗakunan kwanan ɗalibai baya rasa nasaba da cewa su waɗanda za su sa a yi ɗiyansu ba a nan suke karatu ba, suna ƙasashen ƙetare. Komai zai hwari ya hwari akan ɗiyan talakawa da fatan masu ruwa da tsaki akan abin za su gyara. Sako daga Sade Sa'idu Daura. Yau da gobe, a gaskiya babu wata hanyar da ya kamata a bi don magance wannan matsalar cikin sauri illa Baba Buhari ya dubi wannan matsalar da idan rahama da taimakawa wannan yanki namu na arewa don koma samu mahuta a cikin wannan koma bayan da muke ciki na taɓarɓarewar ilimi a yankinmu da ma ƙasa baki ɗaya. Sako daga Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa. Magance wannan matsala sai masu kuɗi da sarakuna da shuwagabanni sun daina hidda ‘ya’yansu ƙasashen waje makaranta, za a magance wannan matsala. Kai, har makarantun firamare da na sakandare a gindin Maina ake koyarwa, a zo makarantun gwamnati a nan gashuwa a gani. Sako daga Buba Mai Gora Gashuwa. Yau da gobe, yana da kyau masu hannu da shuni na arewa su taimaka ta hanyar gina gidajen haya ga ɗaliban makarantun jami'o'i. Tabbas idan aka samu masu hannu da shunin da za su yi kishin yin hakan, wannan matsala ta ƙarancin guraben kwana da ɗaliban jami'o'i ke huskanta za ta zama tarihi. Sako daga Lawal Sani na Kawu Daura. Gaskiya wannan babbar matsala ce da ta kunno kai a jami'o'in ƙasar nan, musamman ma jami'o'in da ke arewacin Najeriya. Amma ni a tawa shawarar ya kamata gwamnati da masu hannu da shuni su taimaka sosai da sosai domin ganin an kawar da wannan ƙalubale da ya kunno kai a jami'o'in arewacin Najeriya. Kuma Hausawa na cewa idan ɓera na da sata to ba shakka da dawama na da wari. Saboda su kansu ɗaliban suna yi wa kansu mugunta ya su ya su. Sai ka ga ɗalibi wanda ya san sirrin makarantar sun haɗa kai sun sai wuraren kwanan, kuma su ba amfani za su yi da shi ba. Illa kawai domin su samu riba mai tsoka. Idan baƙi sun zo neman wurin kwana, sai ka ga ɗaki mai cin mutum huɗu an saka mashi mutum bakwai saboda tsabar rashin tsoron Allah. Sako daga Sani Hamza Harbau. To ni dai shawara ta ita ce, ya kamata gwamnonin jihohi da masu hannu da shuni su taimakawa ‘ya’yan talakawa da wuraren kwana, kamar gidajen kwana da kuma wajen kiwon lahiya da sauransu. don su ma wata rana idan da lokaci za su taimake su lokacin da suka tsuha. Sako daga Shehu Bashir Hulani. Ya kamata gwamnati ta tashi tsaye wajen gyara da kirkiro da sabbin dakunan kwanan dalibai kuma ta sa ido ga duk wani bata gari wanda zai amfani da su ta hanyar da bata kamata ba. Sako daga Shu'aibu Diamond gidan Madi. To kamar yadda kuka ji Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria na ɗaya daga cikin makarantun arewacin Najeriya da ke fama da irin waɗannan matsaloli da kuka ji ma sauraron mu sun amsa a tambayar da muka yi musu. Saboda haka Yusuf Aliyu Harande ya tattauna da Musa Gurama Muhammad da Sa'adatu Adamu da Asiya Abdullahi Indagana da Lukuman Musa da kuma Muhammad Bello dukansu ɗalibai a Jami'ar Ahmadu Bello akan wannan matsala.
Wato matsalan da ke faruwa a jami'o'inmu musamman jami'a ta Ahmadu Bello Zaria wato shine student din da Ahmadu Bello ke da shi masu wanda suke degree na fari muna da student ne sun kai student 50,000 talibai 50,000 wanda suke degree su na fari sannan kuma wato shi muhalli da ake da shi a makaranta wato ba zai iya daukan kashi 50 daga cikin 100 na ɗaliban makarantar ba gaba ɗaya wanda suke so su zauna a cikin muhalli na cikin makaranta. To abin da ke faruwa shine muhallin da ke ƙasa zai iya ɗaukan kashi 30 ne kawai daga cikin 100 na ɗaliban makaranta wanda suke so su zauna a cikin makaranta. Wannan shine babban matsalan da ake fuskanta. Shine kuma yasa ake shan wahala sosai kafin a samu wannan muhallin na cikin makaranta.
To malama Asiya, akwai raɗe-raɗin cewar ana samun waɗanda ake ta'allaka su da suna black market a turance waɗanda sukan zo su siya guraben ɗakunkunan zama amma ba zama suke yi ba sai su zo su dinga siyar da shi a kuɗaɗe masu tsada. Wannan kuna samun irin wannan matsala a nan ita ma jami'ar taku?
Wato Malam Yusuf, abinda kowa ya sani ne, ka gane kowace jami'a na fama da wannan matsalar. Idan mutum yana so ya siya wuri ya samu yayi dama abin an yi ta system ne. Idan ka samu ka shiga yanar gizo zaka danna me yake da suna ka samu ka dan samu daki inda zaka zauna daidai kai. To misali yanzu shi ya samu ko ita ta samu kuma ba ta da niyan zama a cikin makaranta, sai su ce to the best thing da za su yi shine su siyar da wurin in ya so sai su je su samu gida a waje su ma su siya. To irin wannan rashin zaman hostel dan su sun samu sun dan yi clicking wa'anda ba su samu ba sai a ce to bari a siyar musu, shine yake kawo issue din a ce ana siyar da wuri. Amma shi ma din ana nan ana duba yanayin yanda za a yi, maimakon in ka samu ka siyar ma da mutum ninki ba ninki, ana neman yanda za a yi domin a dan rage wannan matsalar.
To malama Asiya, ta ya kike ganin wannan yake shafar karatun ɗalibai ganin cewar ba su da wadataccen muhalli?
Gaskiya dole zai shafa performance na makaranta, saboda me duk wanda zai je misali baka samu wurin zama ba zaka yi tracking ne daga cikin unguwa ko wani wuri haka ka taho makaranta ko kuma zaka shiga mota ka zo makaranta, dole ne zaka rinka samun tangarda tunda baka da wurin kwana a hostel.
To Malam Lukuman, akwai raɗe-raɗin cewar akan samu kamar ɗakin da aka yi shi dan mutum biyu ko mutum uku, akwai raɗe-raɗin cewar akan je a samu ɗaki ɗaya a samu mutum takwas mutum goma a cikin ɗaki ɗaya, haka ne wannan magana?
Wannan gaskiya ne, ana samu ɗaki ne wanda aka yi shi saboda zaman mutum biyu, amma sai ka je ka samu mutane sun kai takwas ma a cikin ɗakin. Ba komai yake jawo kuma wannan matsala ba, musamman ma a bangaren mata, idan ka shiga muhallin mata dole a samu irin wannan matsaloli. Wato shi muhallin cikin makaranta yana da sauki, muhallin samu shine kawai matsalan da ake fuskanta, amma wurin biya kuɗin yana da sauki ba kaman wanda ake samu a wajen makaranta ba. Idan ka samu dan self content a wajen makaranta, yanzu sai a ce ma wanda bai kai abin a zo a gani ba, amma sai a ce maka shi 80,000 a shekara, 100,000, 120,000, ko ma 200,000, har 250,000 bana mun gani wanda aka bada hayan shi, wasu ma sun kai 300,000. To irin wannan ba kowa zai iya biyan wannan makudan kuɗi don ya zauna a waje ba. Shi yasa saboda haka suke zama mutum daki da aka yi shi domin mutum biyu, sai ka samu mutum hudu ko ma takwas suna zaune a cikin wannan daki.
Akwai wannan matsala da ake gani ta cewar akan gwamnati ko a ce makaranta takan sayar da daki a naira 700,000, amma sai a samu dalibai da suke siya su sayar da shi 35,000-40,000. To akwai matsalan nan, wannan matsala an samu, akwai muta, akwai abin da ke, akwai rahoto da ke nuna cewar ba daliban kadai ke yin wannan abu ba, akwai sa hannun jami'an makaranta ko ma'aikatan makaranta da suke yin wannan abu tare da su. Ya kuke ganin wannan abun?
Gaskiya duk wanda ya ce akwai sa hannun makaranta a irin wannan abun da suke tafiya, gaskiya ina ga bai ma makaranta adalci ba, saboda wayannan student ne wanda confirm an san cewa student din ne suke zuwa su reserving dakunan kuma su je su tsirma yan uwansu student su kara musu minti, saboda mu gaskiya ba mu taba ganin an samu da mun ga cewa dai an kama wani daga cikin jami'an makaranta dumu-dumu a cikin wannan harkan ba. In ko an kama shi, lalle-lalle ba za mu tsaya ba mun ma sai inda ƙarshen mu ya tare.
To amma akwai wanda muka tattauna da shi wanda ya bayyana mana cewar a ɓoye su ma'aikatan makaranta suke yin wannan abu ba tare da sun bari an sani ba, za su ɗauki ɗalibi kamar ya zama kamar agent nasu, su bashi su ce mishi ga ɗaki ya je ya kawo mutum, in ya kawo akwai abin da zai ɗauka shi ɗalibi, sannan kuma su ma'aikatan makaranta su kuma akwai abin da za su ɗauka. Wannan an tabbatar da cewar ana yin wannan abu, ba ku taɓa ganin inda hakan ya kasance ba, Saratu?
To gaskiya kamar yadda ka faɗa ka ce ana yi a ɓoye ne, kaga ba kowa da kowa zai san yadda ke ba. Ni dai ban taɓa ganin instance ɗin da wani ma'aikacin makaranta dai ya sai da ɗaki ma ɗalibi ba, amma dai ko dai ana yi wata rana zai bayyana. Na dai san da harkan dai da ɗalibi zai sayar da ɗalibi mahallin zama a kuɗi inda za su ga bai dace ba, bai kamata ba, 60,000-70,000 ma haka ana sayarwa. Amma jami'an makaranta gaskiya ban have not come across something like that.
Idan aka duba waɗannan ɗakunkuna da ake magana ko a ce mahallai na ɗalibai, wani irin nagarta suke da shi ko kuma wani irin kyau suke da shi har da za a ce ɗalibai suna tururuwa wajen son su samu wannan ɗakunkunan?
Wato abin da ya sa wato nagartan ɗakunan gaskiya sai dai mu ce ba yabo ba fallata a wasu gidajen zaman kenan, a wasu halls of residence kenan. Amma gaskiya idan aka je wasu halls of residence, wurin zaman gaskiya is not up to standard, bai kai yanda ake tsammani ba tsakani da Allah, saboda wurare ne wanda in a gida ne ba za ka zauna a wurin ba, amma saboda kana makaranta babu yanda za ka yi, kuma idan ka fita waje za a tsira maka tsada, kuma ba fita wajen ba kadai. Idan kana cikin makaranta akwai security, in kana cikin makaranta akwai wuta da ruwa to some extent, in ba an samu matsala ba na ruwa, amma wuta da security shi ne ake enjoying a cikin wannan muhallin makaranta. Amma in za a dubi toilet conditions da sauransu, to ba akwai matsala. Amma ma'aikata suna kokari wurin gyara muhalli da a yi shara a tsaftace wuri da sauransu, amma wannan bayi da ake da su su ne zai matsala ba wani abu ba. Wanda kuma idan a waje ne za ka zauna, idan kai ne da kanka za ka gyara, shi dai abin da za a rasa shi ne a waje, babu security kuma babu wuta, shi ne wannan matsala kawai.
To Malam Musa,
wuraren muhalli gaskiya sai dai mu ce ba yabo ba fallaka.
To Malam Musa, me kake gani dangane da in aka ɗauka cewar yanzu ɗaki an sayar da shi akan naira 500,000, akwai waɗansu waɗanda ba su da zarafin da za su iya biyan wannan 500,000 ɗin, wannan ya zama kamar an yi ma ɗalibai baki ɗaya adalci kenan?
Na'am. Wato abin da za ka duba shi ne a jami'an da muke da su a kasan nan gaba daya. Ina ga muna daga cikin gaskiya wanda ake da dan sauki wurin biyan shi ainihin kudin muhalli, kudin accommodation. Kaman yanda muka sani wasu jami'o'i gaskiya na su ya ce haka tsakani da Allah, amma kuma a duk biyasun mu ba ɗaya bane, ko ba haka ba, kowa da iya irin ƙarfinsa. Kuma muna ga kaman cewa wannan kuɗi da suka sa ya yi striking balance, saboda mun san cewa duk ba daidai ba ne, amma muna ga kaman duk wanda zai iya biyan kuɗin makaranta, wannan kuɗin muhalli bai masa yawa ba. Iya dai kawai matsala shi ne ƙarancin muhallin da ake da shi ɗin, shi ne matsala, ba wai kuɗin ba.
To malama Saratu, me kike gani a naki tunani wannan yayi ya zaman an yi adalci ko ko babu adalci da za a ce duk ɗalibin da ya kai shekarar shi ta uku a jami'a ba shi da damar ya samu ɗaki a cikin jami'a sai dai ya fita, wannan ya zama an yi adalci kenan?
To ban ce an yi adalci ba, sannan ban ce an yi rashin adalci ba, dan idan aka ce kana shekarar ka ta uku baka da dama ka zauna a makaranta, kamar suna ba mu wasu ɗalibai ne wanda ba su samu ba, ko in ce wanda sun san idan suka ba ma ɗalibin da yana shekarar shi ta uku muhalli, waɗansu in sun zo daga baya ba za su samu ba. To ni zan ce a wannan fannin makaranta ban da ce ta yi gaskiya ba, amma dai tana taimaka ma waɗansu ɗalibai ne da in sun zo daga baya za su samu, dan idan aka ba ma kowa da kowa bare ma yu za ka zai a ce kowa da kowa zai samu ba, bare yu haka ba, saboda kamar yadda na ji malam Lukman ne ya faɗa ya ce shi kashi 100 a cikin ɗalibai za ka samu cewa shi kashi 30 ne kawai suka samu gurin zama, a cikin kashi 30 ɗin ma idan aka yanke wasu kaga sai a samu wani kasa a cikin kashi 100 da za su samu. To shi ina ganin shi ya sa makarantu ko in ce wasu jami'an karatu suke yanke ba da mahaɗi maɗalibai wanda suke shekararsu ta uku, amma dai a wani sa'in ba a yi adalci ba, saboda ɗaliban su ma ka gaba za su san inda za su zauna, ba kowa yake son zama a wajen makaranta ba, kamar yadda aka ce babu security da sauransu, kuma karatu wasu sun fi karatu a cikin makaranta, a wajen an je ba karatu za a yi ba. To a wannan ɓangaren ma zan ce ba a yi adalci ba.
Na sojin ɓangaren hukumar jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, musamman ma mai kula da jin daɗin ɗalibai Professor MS Shehu, amma duk ƙoƙarin da na yi ya ci tura.
I'm not available to take your call at the moment. Please leave your phone number. I'll call you back as soon as possible. Thank you.
To kamar yadda Professor MS Shehu yace a bar sako, na bar sako kuma na bar lambar wayata, amma Allah bai nuha mun same magana da juna ba. Baki daya iyakacin shirin kenan, sai gobe da izinin Allah mu sake dawo muku da wasu shirye-shiryen zu a madadin wanda ya hada mana sauti Daniel Brown da engineer mu Mr. Cornelius. Ni ce ta Kwalima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku, ku huta lahiya.
Amurka yau ta tantance da yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace, yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba.
Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta sa, yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba.
Masu wasanni ba ci kyale ba, ƴan wasan kwallo ba ta manta ba.
come to you from the Voice of America, Washington.